Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fata an huna lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Mayu shekarar 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi, amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniyar.
Masu rai assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. A daren jiya Asabar, Russia ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin Ukraine wato Kyiv ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. A ran da jiya shine mafi muni da Russia ta kai wa birnin tun bayan da ta fara yaki tsakaninta da Ukraine. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan birnin na Kyiv ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan shekara-shekara na zagayowar kafa birnin a yau Lahadi. Magajin garin na birnin Kyiv, Vitali Klitschko, ya tabbatar da mutuwar mutum guda sanadiyar hare-haren da Russia ta kai. A hannu guda kuma mayakan sama na rundunar sojojin Ukraine sun ce sun harbo jimlar jirage 50 daga cikin jiragen da Russia ta yi amfani da su wajen kai farmaki a daren jiya Asabar. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana mamaki da makarduwa game da wasikar shugaban rundunar sojojin Sudan da ke neman a sauya jakadan Majalisar Dinkin Duniya da ke ayyuka na musamman a Sudan, Mr. Volker Fathers. General Al-Burhan a cikin wasikar ya zargi Volker da yin damfara wajen gudanar da ayyukansa ta hanyar jirkita muhimman bayanai game da halin da ake ciki a Sudan, musamman al'amuran da suka shafi siyasa waɗanda ke da nasaba da batun miƙa mulki ga hannun farar hula gabanin barkewar tarzoma a ƙasar ta Sudan. A martaninsa ga wasikar ta General Al-Burhan, Mr. Antonio Guterres ya ce yana alfahari da yadda jakadan na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ke tafiyar da ayyukansa. Shugaba Joe Biden da shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy sun cimma yarjejeniya bisa sharadi game da dokar da za ta kara yawan kudaden da shugaban ke da hurumin karba da nufin kaucewa duk wani gibi da ka iya haifar da matsala ga sha'anin tattalin arzikin Amurka. Mr. McCarthy ya ce Majalisar Wakilan za ta kada ƙuri'a game da wannan batu a ranar Laraba ta makon gobe, yayin da Majalisar Dattawa ta sami ƙarin lokacin tabbata ta muhawarar dangane da ƙudurin dokar daga nan zuwa ranar 5 ga watan gobe na Yuli. Yayin da ba a kai ga sanin cikakkun bayanai ba game da daftarin ƙudurin dokar da kuma yarjejeniyar da aka cimma, a iya cewa ɓangarorin biyu sun cimma nasara. Labarin duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar Turkiya na jefa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu a yau Lahadi. An gudanar da zagaye na farko na zaben a farkon wannan wata na Mayu, amma shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan, wanda ya shafe shekaru 20 yana mulkin ƙasar, ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su bashi nasarar lashe zaben. Kemal Kılıçdaroğlu, mai shekaru 74 da jam'iyyun hamayya 6 ke marawa baya, shi ke kalubalantar shugaba Erdogan a zaben.
A gaida Mahmud Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than
abin shirin ta wannan makon. Marigayi ya tina tauna 'yan uwana mata Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna bibiyar al'amuran da ke faruwa a kasashen duniya, ba za ku kasa jin labarin rasuwar fitacciyar mawaƙiyar nan ba Amurka baƙar fata ba, Tina Turner, wadda kamar mata da dama a kasashen duniya musamman ma a nahiyar Afirka, mijinta ya gasa mata aya a hannu a gidan aure. Yau ita ce kallabinmu ta mako. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabin shirin ta wannan makon, bari mu faro tako da batun shirin miƙa mulki da rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya, inda tuni Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ya cika ya batse da baki daga ko ina a faɗin duniya, maza da mata. Sai dai banda zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a da rantsar da zaɓaɓɓun shugabanni, izuwa yanzu mata ba su kai ga samun tsayawa takara da lashe zaɓe da ya wuce na ƙananan hukumomi da majalisun tarayya ƙalilan ba. Duk da haka bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba, sabili da hankoran samun gwamnatin da za ta kai su ga cimma burinsu. To yaya mata suka ɗauki gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado, kuma menene fatarsu ga gwamnatin Bola Tinubu da za ta karɓi mulki gobe? Amsoshin da shirin Kallabi ya nemi amsa nan wannan makon ga abinda Dr. Fatima Muhammad Goni da sarauniya Rabi'atu Umar Sa'id suka shaida wa shirin, inda ambasada Fatima ta fara da bayyana cewa
shekara takwas an yi gwagwarmaya, talakawa, marayu, widow da sauransu sun bai wa wannan gwamnati da take tattara kayanta take shurewa gudumawa da kyau. Sun je filin zaɓe musamman ma wajen zaɓen shugaban ƙasa, su ƴan grassroots sun yi dafifi, wasu ma sun haihu, ana naguda ana haihuwa aka zaɓi wannan gwamnati da take shudewa. Kash, amma gaskiya musamman arewacin Najeriya mata ba su samu ci gaba ba. Yanda aka yi musu alkawarruka, sana'an yi, abin ma'anta da matasa, ba yara ba aikin yi da sauransu, gaskiya ba a samu ci gaba ba a wurin tallafawa mata da matasa. Gaskiya wannan gwamnati take shudewa dai ta tattara kayanta, ina ganin ta tafi. Mata ba su, musamman ma arewacin Najeriya, gaskiya ba a samu ci gaba ba.
Ambassador Fatima, naji kika kin nana ta arewacin Najeriya, kina ganin su mata na sauran bangarorin su sun samu ci gaba kenan, arewaci ne kawai aka bari a baya?
Kudanci sun samu gaskiya, irin su trade money, irin tallafa ma irin abubuwa na ci gaba da ake kawo su daga kasan waje, musamman ma ba da jari da sauransu da kananan sana'o'i, sun samu. Kudancin Najeriya duk kudin su aka baiwa, yanzu Lagos ka je mai masu sai da tumatur mata da tarugu da kasa albasa, duk abin da ake yi mata suna da jari, akalla a kasara sun samu jari karkashin mataimakin shugaban kasa da zai shuɗe. Amma arewacin Najeriya su aka bari a baya. Dalili shine idan za a zo a yi tallaci gwamnati a ce wane sai zo ya yi shugaban kasa a yi kuriya, to matan arewa wallahi sai inda kanjinsu ya kare, su suna rike da wayan nan ta touchlight na 3,500, to su ba su san yadda za a yi a cika ka'idoji su samu ba. Amma ana bukatar kuriyar su kullum. Su in an tashi kuriya da su da ƴaƴansu matasa, su ne a bakin kuriya. Amma idan an zo kaso za a generate wani abu online a ce sai sun cika, to mutumin da yake karkara yana ɗauke da telefon ta 5,000, ta ina ne yake da labari? Shi yasa arewacin Najeriya talauci ta yi mana katutu, kuma ba a taimake mu ba.
To bari in koma wajen Hajiya Rabi'atu Sa'idu a Bauchi. Hajiya Rabi'atu, kin ji ita ra'ayin Dr. Fatima Muhammad Gwani? Dukan ku ƴan gwagwarmaya ne masu fatan ganin cewa mata da yara sun samu tagomashin rayuwa a Najeriya. Ya kike ganin yiki a taki mahangar irin ci gaban da mata suka samu musamman a Najeriya a wannan shekaru takwas da gwamnatin APC karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta kwashi tana mulkin Najeriya?
Abin da ka faɗa ba a siyasance bane, abu ne wanda yake hakika. Saboda gwagwarmayar ɗin muna yin shi, muna shiga, muna gani. Gaskiya Arewa an bar mu a baya da nisa. An yi mana nisan da kafin mu farfaɗo a kamo sai an samu jajirtacce. Sai da abin da ya sa na ce haka shi ne, muna shiga ƙauyuka lunguna-lunguna, muna sauraron kokin talakawa, muna ganin halin da suke ciki. Kuma abin da ya sa muka san cewa an bar mu a baya kenan, matasa babu aiki yi kamar yadda ambasada ta faɗa, kuma ana son ƙuri'ansu an bar su. Tana magana wayan toci life na tarifa billahi da ji wasu ba su da shi, kuma amma suna da katin zaɓe. To kin ga akwai tauye haƙƙi da sauransu, kuma a ƙasa matasa su ne ƙashin bayan al'umma. To sannan kuma kika koma ɓangaren ilimin noma, shi ma muna baya sosai, an bar mu a baya. Dan ba zan taɓa manta ba, akwai yara da yawa wanda suke zube neman ruwan sha ma. Ana tura iyayen suna tura su neman ruwan da za a sha ne ma, ba ma maganar zuwa makaranta ba. In ka tafi makarantar babu abin zama, babu malamai. In ka ce wa malaman ba su je ba, su ce wai ai ba su da mai a mashin ko ba kifi ko ba waye. Kin gane, mata na zuba ba jari an koma bara, dole a samu mabarata. Da mutum ba zai zauna yunwa ya kashe shi ba. Kuma duk abin da za su ce sun jefa guri'a.
Hajiya, to da suke yi haƙuri ban da tsinan fashinki ba, da shike batu ne na ci gaban mata ake magana, wanda kuma akan shi ne daga ke har ita Dr. Fatima kuke gwagwarmaya a kai. Kuma gashi kun bayyana ra'ayinku na kina ganin cewa wannan shekaru takwas da wannan gwamnati ta shafe tana mulkin Najeriya, a ganinku mata ba su samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu ba. A nan yanzu wace irin fata za a ce kenan kuna da shi a irin wannan gwagwarmaya da kuke? Na ganin cewa akan ce wai mai uwa a gindin murhu wai baya cin tuwansa gaya. Wace fata kuke da shi na ganin cewa gwamnati mai zuwa ƙarƙashin shugabancin Bola Ahmed Tinubu, cewa za ku samu ci gaban da kuke ganin ya kamata a ce mata sun samu a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya?
To alhamdulillah, muna kyakkyawan batu da kyakkyawan fata. Idan muka yi la'akari muka kalli yankin da ya fito, abubuwan da ya taɓa kare, abubuwan da ya shirya a ƙasa, muna sa ran cewa mata za su iya samun ci gaba. Amma yanzu kan ci gaban mata gaskiya babu ci gaba.
Na'am, to bari mu koma wajen Dr. Fatima Muhammad Gwani. Ambassador Fatima, ga yadda kuka bayyana irin hangen rashin ci gaban da mata suka samu, wace fata kuke da shi na ganin cewa mata musamman da ƙananan yara da matasa sun samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu a Najeriya, musamman kuma a arewacin kamar yadda kika faɗa, ko kuma mu ce a Najeriya ma baki ɗaya?
To Allah ya sa shi shugaban ƙasa da zai kama yanzu ya zamanto ya tausaya mana, mu ma arewa ga mu muna ta wahala. Yara, mata, matasa babu abin yi, mata babu abin yi. Wurin kidnapping an shiga da su dazuka mata ne, kuma wurin bada kuriya mata ne. Ya tuna cewa shi Ashewaji Bola Ahmed Tinubu wanda zai kama mulki, muna yi masa fatan alheri, kuma ya tuna ya tausaya wa arewa. Ga ya ba abin yi, mata babu aiki yi, ga dazuka ba lafiya, ya kawo tsaro da sauransu. To wannan shine fata na Allah Ubangiji ya zaunar da kasar mu Najeriya, domin in kasa ba ta zauna lafiya ba wanda zai zo ya mulke ta. Saboda haka muna fatan kasa ta zauna lafiya.
To madalla, amma a ƙarshe kafin ki tafi ambassador, zan so in ji ɓangaren matar shugaban ƙasa, tunda akan ce wai ciwon ƴa mace ne, kuma gwagwarmayar da kuke dama na ganin cewa mata a Najeriya ne sun ci gaba, sun tsaya da ƙafafunsu, su ma sun riƙa shan romo na mulkin demokaraɗiyya da ake a Najeriya. Wace shahara za ki ba ita uwar gidan shugaban ƙasa idan ta shigo, musamman ganin kowace ta shigo takan zo da nata irin salon abin da take ganin za ta yi ma al'umma?
So alhamdulillah, akwai uwar gidan shugaban kasa, akwai kuma uwar gidan mataimakin shugaban kasa. Ita ma matar shugaban kasa ta yi first lady a Lagos, kuma ta zo ta yi senator. Saboda haka sun baiwa kasa gudunmawa, mata su, muna roko matan nan da suke ta wahala da ƴaƴanmu kuma a karkashin su suka zama matan shugaban kasa da matan mataimakin shugaban kasa, su ta yi sauyawa mata. Sannan kuma kaso na mata ya kamata a ibo a ɗaura mata a kan kujerun gwamnati, daga kan kansila har zuwa
To madan labari
mata kaso ministoci ne daraktocin general ne duka gaba daya a ba mata kaso su
anata bayanan madan tasindi ta ce ba matan arewacin Najeriya kadai suka dandana kudin sa karkashin gwamnati mai barin gado ba ta kuma shawarta matakan da shugaban da za a rantsa gobe zai iya dauka na canza lamura
wannan gwamnati dai kowa ya sani ko da ke akwai kalilan mutane da basu zabe basu wannan zaben tun shekara 8 da suka wuce ba da cewan sun san za a yi abin kirki ba amma yawanci zan ce mutane sun fita sun yi zabe da cewan ai gwamnatin Buhari na zuwa zai kawo canji canjin kuwa akai ta waka da ita za a yi wo canji kowa zai ji dadi amma kuma ina san ce mu je ta bangaren mata da matasa dai ba mu ga wannan canji ba ina ga har da maza ma domin har maza ma kuka suke jihohi daban-daban wurare daban-daban a wannan shekara 8 da suka wuce
to kamar ta wadanne bangarori kenan musamman
well a bangarori da zan faɗa manya-manya guda uku ne kuma kowane ɗan bangarorin suna da ƴaƴan su masu yawa bari ina son ce game da da turanci za a ce hardship wato mutane sun ga azaba sun sha wahala wahalu daban-daban abu na biyu shine akwai maganan tsaro insecurity bai yi yanda aka ce za a more shi ba abu na uku babba kuma shine corruption namu yafi misali yafi abin da ni nayi girma na sani ina neman shekaru 60 yanzu a Najeriya amma corruption da na gani a cikin shekara 8 ya fi min yawa
zaki iya bada misalai musamman kamar ta fannin tsaro din nan domin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bayanin cewa wannan batun tsaron nan na ɗaya daga cikin nasarori da gwamnatin take cewa ta cimma kasancewa tana cewa an shawo kan ƴan Boko Haram an kama komandoji da yawa sun ajiye makamai sun zo sun nemi sulhu
to ai wani abun mamaki kenan da ni ma ya dame ni idan aka yi maganan insecurity sai a ce an sha kan shi domin ko yanzu da muke magana wurare da yawa kuka ake banditry ana kakkashe mutane village kauyuka daban-daban kaman babu gwamnati kaman ba a san me yake faruwa ba muna maganan yau kenan amma a cikin shekaru 8 nan ina son bada misali da fari ana maganan Boko Haram ne Boko Haram kuma ana maganan North East din ma watakila jihohi biyu za a yi maganan Adamawa ne da Borno ake ta ji da Boko Haram daya daga cikin alƙawalar da Buhari ya mana da gwamnati shi shine wannan magana zance za ta kare batun Boko Haram ya kare amma tun shekara 8 nan abun yanzu ci take kamar da nace ko yau ana kai a waɗansu jihohi kuma yanzu ba maganan state biyu ake ba maganan jihohi biyu ta Boko Haram ba ana maganan kidnapping ne ana maganan kashe-kashe a kauyuka a kore mutane daga kauyen su babu noma ana maganan kidnapping idan kidnapping ma ba ma sai na kai da nisa ba domin ni mai maganan nan ni ma an kidnap na har so biyu ma don haka ne ba gida mutum zai kwanta ya ji salama ba insecurity ko asibiti mutum yake ko a police station mutum na tsoro domin kamar insecurity mu ya zama gaba daya a ko ina ne da kana gadonka kana gidanka kana cikin mota ba inda aka huta ba kan hanyoyi ba kuma mata suka fi shan wahala a wannan abu a kauyuka a ji a kashe mutane a kashe maza a bar mata da wahala ba gona ba noma ba abinci to duka waɗannan abubuwan insecurity abinda Buhari da gwamnatin shi suka yi alƙawarin yi ba shi aka yi ba wai ma abin takaicin shine ba a ma cewa kuma lokacin gwamnatocin baya za a yi ta magana ana ta faɗa kuma muna ganin ɗan kokarinsu amma a wannan shekara 8 ba a ma faɗe shi a rediyo kaga gwamnonin da ake ta kisa a wurarensu suna nan suna yawonsu har ma da gwamnati da president gaba ɗaya sai a je a kashe mutane a ɗarurrukansu ba wanda zai ce komai rediyo ba za su ɗauka ba ko hanawa ce kawai kowa ba ruwan shi balle a ce don kidnap kidnap mutane amma mata fyaɗe a cikin maganan kidnap nan a gaban iyalin mutum a kashe mutum a yanka cikin mata duk ana ta yi a cikin shekara takwas nan maganan insecurity mun ga bala'i
gobe idan Allah ya nuna mana za a rantsar da sabuwar gwamnati ba batun jam'iyya ake ba eh gwamnatin da za a rantsar gwamnati ce ta jam'iyyar APC amma a matsayin sabuwar gwamnati menene kuke so ku gani wannan gwamnati ta yi domin inganta rayuwar mata da kuma kananan yara da kike ambato
wannan sabuwar gwamnati muna fatana da kuma dewa a Najeriya fatan mu shine wahalar da aka sha a cikin shekaru takwas nan wannan gwamnati za ta gani ta canza ta maganan wahalan abinci maganan a Najeriya hatta kudi ana saye ta ne a wani lokacin ka ga ban san ko kun gani bayan jarida amma mun gan shi yanda mata har su tube kaya domin wahalar da suke ciki to fatan mu da sabuwar gwamnatin nan ko da yake shi ma damuwa ya fara kama mu domin wannan gwamnatin ya fara nunawa kamar na tsofaffi ake tarawa already tun ba a mayan suwa ba wanda aka ce an zaɓa ɗin muka gan ya riga ya fara tafiyan asibiti to ban gane me za a yi ba kamar yadda gwamnatin Buhari ma da ya ce mana za a nemo mata za su samu wurin shiga su samu tofa bakin su suma a gwamnatin shi har ya ce 30% za a sa mata ba mu gan matan ba ba mu gan su ba yanzu kuma waɗanda mun ga ake ji da su ma waɗanda da ne suka tsufa ko ta tsofaffi za a yi a Najeriya ba mu gane ba fata na shine matasan nan da suka fito har suka yi zaɓe wannan shekara to a nema a sa su duniya suke da kwanya fito da abubuwa da duniya ke ciki za su iya kawo abubuwa da zai taimake Najeriya ta tashi da kyau amma idan aka bi irin wanda gwamnati mai tafiya ta yi to wannan gwamnati ba za ta yi nasara ba fata na kuma cewa gwamnatin yanzu za su yi aminci muna bukatan amintattun mutane ne da za su ba da kai su ji nauyin Najeriya su ga Najeriya kasar su ne ba kawai sun zo su wala ba ne su yi suna su tafi muna neman kwararru kuma da suka san abin da suke yi me ya kamata menene za a daga mu ma Najeriya ta tashi kamar sauran kasashe kana a cikin abubuwa da suka ce za su yi shi to su ji tsoron Allah su ma su yi ba wai kawai su zo su zauna a yi banza yanda aka saba ba idan sun yadda su yadda mata su sa matan nan 30% da ya kamata kana a ba matasa zarafi da aka ce za a ba su tunda idan wannan gwamnati na so ta ci gaba to dole ne ta dan nemo mata da nemo matasa a hada amma kuma waɗanda ma sun tsufa su ma su ba da hanya domin duniya ce komai da lokacin shi in an ci lokaci mutum ya ci lokacin shi ya wuce sai ya dan ba da wuri domin waɗansu ma su yi a taka daban-daban
Masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabin mu ta wannan makon ita ce fitacciyar mawaƙiyar nan baƙar fata Tina Tona, wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba tana da shekaru 83 a duniya. Mawaƙiyar da ta samu lambobin yabo da dama ta dauki hankalin maza da mata musamman matasa a zamaninta Binta Suleiman Yaro na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi matukar son salo da waƙoƙin Tina Tona
babu shakka rasuwar Tina Tona muna cikin waɗanda ya taba sosai saboda lokacin muna ƴan matan mu muna makaranta waƙoƙin Tina Tona mun ji su kamar me mun san su sai ka ce abin yanzu sai mu ce abin kunya ne ma kamar yadda muka san ido karatun mu na Qur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson wa'annan waƙoƙin sun haba wato Tina Turner sannan labarin ta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba muna sani da yadda mata wasu sukan sha wahala mun san labarin ta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma Tina Turner kam haba ai muna ce mata legs ne baby legs muke ce mata saboda kafafunta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafun ta nan ita suna nunawa
kin ce kun yi yayin irin suturar ta
wato haba kadin dai ba fadoi wani abu da yanzu wanda akwai wani dan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knock off din nan a London you know da na Madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba wannan shekaru ne suka wuce da dama wannan skirt din mun sa face mun sa you know in kika gan mu muna sa high heels din nan ina tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mun mun fito wato Tina Turner kenan you know ai Tina Turner ta yi suna ta shahara ta shahara
to wace waka ta ce ta fi burge ki
waƙoƙin ta sun taba kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waka ta what's love got to do with it wato waka ce wadda wani ko sunan what's love got to do with it wato menene so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abinda ta wahala ne bata san soyayya ba Tina Turner bata san soyayya ba bata samu soyayya wurin uwarta ba bata samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har tazo Allah ya taimake ta lokacin da ta shiga wurin inda ake dan waƙoƙi din nan wataran taje Ike din ya je yin waka taje ta dauki mic tayi ta fara waka daga nan inda suka hadu kenan gani to tazo ta zauna da shi nan ma bata ji dadin aure ba so bata san soyayya ba bata sani ba waƙoƙin ta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kufce ta gud daga Ike ai Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya ta girme shi sosai amma kowa ka dinga cewa ta aure yaro ta aure amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalin ta ya kwanta anan ne har ta ƙara sa yanzu ta zo ta rasa auren amma daga baya ne ta zo ta san menene so kin gani so shine tambaya ta wannan what's love got to do with it menene mai tambaya ce ai gani ta ai Tina Turner kam mun ji rashin ta mun ji rashin Tina Turner duk da yake na daina jin waƙoƙi na jima ba ni jin waƙoƙi amma dai yau rasuwar ta din da muka ji kan mun tuna da
you must understand the touch of your hand makes my pulse react that it's only the thrill boy meeting girl opposites attract it's physical only logical you must try to ignore that it means more than that oh what's love got to do with it what's love but a second hand
alatikan marigayya Tina Turner abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon muna godiya ta musamman ga abokan aiki Hawwa Sharif da kuma Binta Suleiman Yero a madadin su da kuma dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri
sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin kallabi da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan daren sai da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya ce ana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya hada shirin tare da bada umarni da ba injiniyan mu na wannan daren Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri. Wassalam.